Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amman da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Da alamar shugaban Amurka Donald Trump zai janye bayar da tabbaci ga sahihancin yarjejeniyar nukiliyar Iran a mako mai zuwa, to amma ba zai shafe takwata-kwata ba bisa ga rahotannin kafafen labarai. Trump zai sanar cewa tsaron Amurka ba zai inganta ba muddin aka tabbatar da yarjejeniyar da hukumomi a Washington da wasu ƙasashe biyar suka cimma da Iran a shekara ta 2015. A cewar wani jami'in da aka ruwaito shi yana faɗi. Wasu 'yan jam'iyyar Republican da na Democrat na adawa da duk wani mataki na sake ƙaƙaba ma Iran takunkumi, wanda hakan tamkar sokir jejeniyar ne, amma rahotanni na nuna cewa da alamar shi kansa Trump ba zai gaggauta buƙatar majalisar tarayya ta ɗau wannan matakin ba. Cikin 'yan kwanaki masu zuwa Koriya ta Arewa za ta sake kaddamar da wani makami mai linzami a cewar wasu ƙwararru a Amurka da ma ƙasashen waje. Ranar 9 ga watan Oktoba ce zagayowar ranar da Koriya ta Arewa ta gwada makamin nukiliya a karon farko a shekara ta 2006. Kuma ranar 10 ga watan na Oktoba ce zagayowar ranar da wannan ƙasa, wadda ke ƙara zama saniyar ware, kan yi bikin kafa jam'iyyar ma'aikata wadda ke mulkin ƙasar. Koriya ta Arewa kan yi amfani da lokaci mai tasiri, a cewar wani tsohon mai nazarin al'amura na hukumar leƙen asirin tsaron ƙasar Amurka CIA Suwa Terry, wanda shi ne kuma shugaban Boa Group Shiyar Asiya mai kula da yankin Koriya. Ya ƙara da cewa Kim Jong-un zai nuna lallai ya ci laƙabin da aka laƙa masa na mai roka. Jiya Juma'a, rundunar sojin Amurka ta ce sojanta na hudu ya mutu a harin da aka kaima sojojin a wannan satin a Jamhuriyar Nijar. Jami'an soji sun ce sojan ya ɓace ne bayan mummunan harin nan da aka kai ranar Laraba, yayin da sojojin Amurka da na Nijar ke gudanar da wani sintiri na haɗin gwiwa. Suka ce an gano gawar sojan ne jiya Juma'a bayan wani binciken kwakwa. Dama an tabbatar da mutuwar wasu sojojin na Amurka uku bayan harin na ranar Laraba. Wani babban jami'in tsaro a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ya gaya muryar Amurka ranar Alhamis cewa sojojin da aka kashe ɗin mambobin wata bataliyar Amurka ce ta musamman mai suna Green Beret. Babu wanda ya ɗau alhakin kai wannan harin, kodayake wasu jami'an Amurka sun ce suna kyautata zaton wani reshen ƙungiyar Al-Qaida ne koko ISIS shiyar yankin ya aikata. Sojojin Nijar sun ce wasu mayaka kimanin 40 zuwa 50 tafi cikin wasu motoci da kuma busa babura ne suka kai ma sojojin na Amurka da Nijar hari bayan su musu kwantam auna. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. 'Yan sandan Las Vegas sun ce har yanzu ba su san abin da ya ingiza mutumin nan da ya kashe mutane aƙalla 58 ya kuma raunata wasu ɗaruruwa a wani buɗaɗɗen filin shagulgula inda aka yi wasan kaɗe-kaɗe da raye-raye a farkon wannan satin ba. A wani taron manema labarai da yammacin jiya Juma'a, babban jami'in 'yan sanda Kevin Mahil ya gaya manema labarai cewa har yanzu 'yan sanda na binciken gano dalilin Stephen Paddock na yin ruwan wuta akai-akai daga wata tagar otel ɗin Mandalay Bay. Mark Mahil ya ce ‘yan sanda ba su da wata alamar da ta nuna cewa akwai wani tare da Paddock a ɗakin otel ɗin a yayin da yake ɓarin wutar. Ya ce ‘yan sanda sun yi nazarin dukkanin hotunan bidiyon da suka samu, sannan sun dubi wato lokutan da Paddock ya yi ta gudanar da abubuwa har zuwa lokacin da ya fara harbe-harben a ranar Lahadi. Ranar Alhamis, ‘yan sandan Las Vegas sun ce sun gano motar da suke nema a matsayin wani ɓangare na binciken wannan mummunan harbe-harben. Sun ce sun gano motar ƙirar Hyundai Tucson lokacin da suka binciki wani gida a Reno inda Paddock ya zauna da abokiyar zamansa Marilyn Lou Danley. Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare, ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin Karamin Sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na Karamin Sani kukumi ne. Tuma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan dauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotanmu na farko zai yi magana akan irin abinci na gargajiya da iyaye mata za su linka baiwa ‘ya’yansu idan sun kamu da cutar tamowa. Rahotanmu na biyu zai yi magana akan illolin zazzabin cizon sauro ga yara ƙanana da kuma mata masu ɗauke da juna biyu. Rahotanmu na uku zai yi magana ne akan matakan da hukumomin kula da kiwon lafiya ta jihar Jigawa ta ɗauka domin kare ɓullar cutar kwalara, ganin cewa akwai jihar da take makwabtaka da ita jihar da cutar kwalaran ya ɓarke. Shi kuwa rahotanmu na huɗu zai yi magana ne akan tallafin da hukumar lafiya matakin farko na jihar Neja ta samu daga gwamnatin tarayya domin bunƙasa harkar kiwon lafiya a matakin farko. Baya ga waɗannan rahotannin, za mu leƙa babban asibitin garin Dutse wajen taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe ta ƙasar Amurka, wato USAID, suka gudanar a inda yau ma Hajiya Rabi, wacce take babbar jami'a ce mai kula da sashin yara, za ta yi wa mata jawabi akan yadda za su kula da tsaftar muhallinsu domin kare yaduwar sauro da kuma kula da irin abincin da za su bai wa ‘ya’yansu domin inganta lafiyarsu. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gai da Mamman Nasir.
Taro al'ummar Allah, nai kira ga aminai shi, nai kira ga abokai shi, nai kira ga mutanen shi, don Allah don lillahi wanda don dai ya yi sallah ya suna da kushewa ta yi. Allah na roƙe ka albarkan manzo Allah ka agadawa bayinka don hana dubarun su. Tarihi ya nuna hijiran manzo Allah barinsa ga Makka daɗa. Zuwan samanina daɗa mutan Madina sun karɓe shi wanda isa wuce shi shi ne hana dukarin tsoho.
A cikin irin cimarmu na gargajiya, masana harkar kiwon lafiya sun tabbatar da cewa akwai waɗanda in an yi amfani da su ga yara ƙanana za su ƙara musu lafiya da kuzari, musamman yaran da cutar tamowa ta kama. Muhammad Salisu Rabiu na da cikakken rahoto.
Yayin da matsalar larurar tamowa ke daɗa ƙaruwa a tsakankanin jarirai da ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru 5, musamman ma arewacin Najeriya, masana harkokin lafiya na ƙara jan hankali iyaye mata na irin abincin da muke da shi a yankin na arewa, wanda in aka yi amfani da su kamar yadda ya kamata zai taimaka wajen shawo kan larurar ta tamowa. Malama Habiba Ahmad Aliyu, jami'ar lafiya ce a sashen lafiya matakin farko na ƙaramar hukumar Igabi da ke jihar Kaduna, ta yi bayanin yadda za a dinga haɗa abincin da muke da shi a yankin na arewa, wanda kuma zai taimaka wajen magance tamowa.
Dama in suka zo din ba mukan ce su ci gaba da basu abincin mu na gida. A gidajen mu a ƙauyakun mu muna da abinci kamar wake, akwai dawa, akwai masara, akwai gyada. Duk da dai ba a samun crayfish amma ana samu a wasu kasuwannin mu. To mukan ba su shawara mu nuna musu yadda za su haɗa waɗannan abubuwa ya kasance kamar wancan maganin da ake haɗa su a basu. Na ɗaya za ta ƙoƙari ta samu gyaɗanta gwangwani guda, ta samu waken soya gwangwani ɗaya, ta samu dawata gwangwani biyu ƙaura. Idan ta samu wannan, in ba ta da dawa ta ƙaura za ta iya samun masara, ta iya samun gero, ta sai ta yadda na faɗa ma'aunin nan yawan su kai ya wuce waɗannan. Idan ta samu shi gyaɗarta za ta ɗan ba shi tsoro kaɗan, ta cire datti, ta sheƙe, ta cire fatan. Shi ma wake sai za ta jiƙa shi in ya kwana, sai ta rege ta wanke shi ta cire fatan, ta shanya ya bushe ta ɗan ba shi tsoro haka a wuce ɗan gasu kaɗan. Sannan shi dawanmu ko masara shi ma za ta wanke shi sarai, sai ta shanya su gaba ɗaya sun bushe. In suka bushe sai ta haɗa su wuri guda, ta sa su a mazubi a ɗauka a kai niƙa. In ta niƙa sai ta zo ta tankaɗe ta adana a cikin mazubi mai marfi. Idan za ta yi amfani da shi yadda take dama kamu, haka za ta ɗiba daidai kiman yawan abin da yaron zai sha a wannan lokacin, ta dama shi a kofinta ko a kwanan sha. Idan ruwan ya tausa za ta ɗauko wannan garin nata da ta haɗa, sai ta zuba a cikin mazubin tukunyarta na ruwan da yake tausa, ta juya shi a hankali. Idan ta zuba a ƙasa ba zai nuna ba, sai tana juya shi kaɗan-kaɗan-kaɗan har ya nuna. In ya nuna sai ta juye shi ta rufe shi. To idan yaro zai sha ta ɗibi daidai abin da zai sha, amma ba da feeding bottle ba, da kofi da cokali. Mukan ɗan ce su ɗan sa suga kaɗan, amma ba lalle ba ne. In suna da hali su san babu kuma suna iya haƙura, haka za ta ba yaranta. In ya ƙare ta sake yi, in ya ƙare ta haka za ka ga yaro nan da nan ya samu kuzari, ya samu jikin shi zai dawo yadda yake. Haɗi da wannan kuma tana da ɗan lemunta ne, tana da ɗan ayabata ne. In ta samu lokuta-lokuta tana ba yaron nan yana ci. Kamar yadda na faɗa, kifi za ta iya gasu a ƙauyakun mu ana saye kifi, za ta iya ba shi kifi, za ta iya ba shi ƙwai. Sukan ce ƙwai akan hana yaro kai ya kwaɗayi ko kai ya sata, a'a. Sannan muhimmancin shi yana ɗaya daga cikin abin da ke gina jiki. Duk mukan ba su shawarwar cewa kuna kiwon kaji, kuna kifi, kajin nan idan sun yi ƙwai ku ɗan samu guda ɗaya ku dafa ma yaranku. So mukan ba su wa'innan shawarwari kuma suna ƙoƙari suna bi. Don yanzu muna sati na 7-8 da muke kula da wa'innan yaran, kuma yaranmu duka sun ɗauki wa'in iyayen sun ɗauki shawara kuma sun sha sun ci maganin nan kuma duk sun warke.
Malama Habiba Ahmad Aliyu ta sashen lafiya matakin farko na ƙaramar hukumar Igabi da ke jihar Kaduna kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga jaji da ke jihar Kaduna.
Masana harkar kiwon lafiya na ƙara jaddada illolin da cutar zazzabin cizon sauro ne gare mu, domin kula da matakan da ya kamata wajen kare kai. Shu'aibu Mani ya tattauna da jami'an kiwon lafiya akan wannan matsala na cutar zazzabin cizon sauro a cikin rahoton da ya aiko mana.
Dauko daga kananan yara mata masu ciki ya zuwa tsaffin mutane masu sarar zazzabin cizon sauro na ci gaba da tauka musu barazana a wannan lokaci na damuna da muke ciki. Duk da gargaɗin da likitoci ke badawa a yi hattara da illolin cutar zazzabin cizon sauro. Madam mai nasara nana ta asibitin Alisebu a Nuvo Kare.
Tunda mutanen da muke samu a yanzu gaskiya a kwanakan baya ba mu samu su, kuma duk matsalar guda ce masasarar ce.
To yanzu akalla duk sai kuna samun mutane nawa masu cutar masasara?
Muna samun kamar mutum 30 zuwa 40 haka.
Wadan cutar sauro akwai illa gare ta ko?
Kwarai kwa take da illa. Kaga dai in wajen yaro ne tana ta kan sa shi higar ruwa. Ka san ko yaron ka da kaga ya suma ai ka san matsala ta samu, tana shanye jini kai kariya da karauhan ma mutuwa. Wajen mace mai ciki tana kado ciki ko bai kai aihuwa ba tana kashe da cikin ciki, ita ma tana shanye mata jini. Kenan kwa inda mace tana dauke da ciki babu isasshen jini ka san matsala ta wanzu daga ita har abin da take dauka.
Kuna likita Alishebu suwa ne kuka shiga gani da wannan cuta?
Wajen yara dai sai mu ce da sauki, tunda wannan game da rigakafin wannan da aka yi na wata da ya wuce wanda aka bi gida-gida maganin rigakafin nan da aka bada, gaskiya wajen yara muna gani da sauki. Mun yi ganin dai daga shekara 5 abin da yayi bisa.
Duka a cikin maganar cutar zazzabin cizon sauro da illolinta ga wata mata mai jinna biyu da na iske a asibitin.
Yanzu halin da nake ciki ga masasara, ga ma'ida, ga ciwon kai.
Yanzu fitoci sun kula da ke?
Eh, sun kula da ni. Ga shi yanzu sun mana allura, sun mana awo, kuma sun dauki jini na ku.
Yanzu ai abin ya zama darasi ga dake, wani mataki zaki dauka nan gaba?
Yanzu sai in ta kwana gidan san gidan haka nan.
Haka nan? Ganin gargadin da likitoci ke yawanta wajen waye kai da akwai masu halin ko in kula wajen daukar matakai. Hakan ya sama madam mai nasara nan ta asibitin Alisebu ke kawo tsokaci a kai.
Mutane duk da galgadin da muke sai ya aije mutum ya kwana daya biyu sai ya kai ya huta cikin hayyacin shi a kawo shi. Da an ji ma alamomi na fari na masasara ka a tsaitsaya a ce a sayo fara a sayo a karci kasa a sha an ho likita. Tunda dai an san ga abin da ke sa masasara ko an sha kartan a karti kasa banza ne sai dai zahin jiki ya kwanta amma kwayoyin cuta nana.
To dukkanin madan wani mataki ne dace mutane su dauka?
To matakin da ya dace su dauka na farko dai a rika amfani da gidan sange mai magani wannan, ka a kuskura a kwanta ba da gidan ba cikin gidan sange ba, kuma a kula da tsaftar gidaje, kuma idan an ga alama guda ta masasaran nan a zabura a zo gidan likita.
Shaibu Mani, murya Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Nijar.
Bisa dalilan kare kai don ganin ba a sami bullar cutar kwalara ba a jihar Jigawa, Dr. Shehu Sambo wanda shine director a hukumar lafiya matakin farko ya shaida wakiliyarmu Halimatu Abdullahi ta wayar tarho kokarin da suke yi don ganin cutar bata bulla a fadin jihar ta Jigawa ba.
Kuma hukumar ko da ba a samun matsala irin wanda aka samu a arewa maso gabas ta jihar Borno, wasu lokutan da muna lokacin da ruwa ke samun ambaliya da sauransu akan samu matsaloli na kamar wannan ciwo na aman da gudawa wanda aka sani da kwalara. To saboda haka a duk shekara akan ware lokaci a kafafen yaɗa labarai kamar rediyo kenan tun da ya fi shiga ko'ina ana kafafen da mutane ta hanyar da ake ɗaukar wannan ciwo. Wato dai ta cutar aman da gudawa an ta ɗauka idan har an samu rashin tsafta musamman wanke hannu kafin a ci abinci ko kuma bayan an fito daga bayan gida. Sannan kuma jama'a su guji yin ba haya a waje musamman a bayan gari ko gonaki inda ba hayan zai wanko ruwan sama zai wanko shi ya kawo shi tafi ko ya shiga rijiyar da ba a yi ba ko kuma na abin sha ko abinci ko kuma ruwan da ba a tafasa ba. To idan har ya kai ga baki dan adam to zai iya samun wannan ciwo na amai da gudawa. To da haka babban abin da hukumomin lafiya suke yi a jihar Jigawa tun daga kama da jiha da kuma ƙananan hukumomi shi ne tabbatar da mutane a kowace ƙaramar hukuma da muke da ita nan jihar Jigawa muna da ƙananan hukumomi 27 akwai manyan jami'ai masu faɗakar da jama'a da kuma masu kula da aikin cututtuka. Amma babban da makamin da muke amfani da shi a wannan jaha shi ne haɗakar da mutane ta yara tsari kansu da kuma yadda za a guji wannan ɗarkewar wannan ciwo duk da cewa a jihar Jigawa ba mu da wani sansani na ɗan gudun hijira da mashin da ana tare akwai dangi da sauran su sanya irin ta al'umma a kasuwanni da sauransu to jihar Jigawa ba ce kasa a zuwa ba ana ci gaba da wannan fatakawa halin yanzu kan babu rahoton hoda guda ɗaya da ya nuna cewa an samu ɓarkewar wannan cuta ta amai da gudawa a faɗin jihar gaba ɗaya.
Dr. Shehu Samba kenan darakta a sashen kula da lafiya matakin farko a ma'aikatar lafiya ta jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Daya daga cikin jihohi uku a Najeriya da suka sami tallafi daga gwamnatin tarayya domin inganta hukumar lafiya matakin farko da ke jihar, in ji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsali.
Ko da yake dai kawowa lokacin hada wannan rahoto, babu wani cikakken bayani game da adadin kudaden, amma babban darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Dr. Yahyana Uzo, ya ce jihohin Niger da Abia da kuma Osunne za su samu wannan tallafi kamar yadda ya yi mini ƙarin bayani ta wayar salula.
Gwamnatin Najeriya za ta kawo mana wayansu kuɗi da za mu fara amfani da shi na ƙarfafa ƙananan asibitoci. To da mu da Abia da Osun State mu kaɗai ne a cikin gwamnatin tarayya da aka samu, jihohin da tarayya da aka samu.
Ya sa jihohin Niger ne da Osun, ya sa Niger ne kawai ta shiga ciki?
To na wannan basic healthcare fund ɗin an zaɓa guda uku ɗin, na ɗaya muna ɗaya daga cikin wanda aka zaɓa saboda an ga state ɗinmu suna da ƙoƙari sun sa leadership wanda yake suna ganin za su yi kwazo wurin gyara ƙananan asibitoci. Na ɗaya matan gwamna likita ne ita. To na biyu kuma shi gwamna ɗin an ga ya ba da alaman zai aiki sosai kuma zai ba da goyon baya saboda dai wannan nauyin da matan za ta kawo na kawo aikin wurin asibitoci ɗin. Ya sa suka ce to ba su zaɓe mu, suna ganin lallai mu ne za a iya zaɓa da ‘yan Abia da Osun saboda su fara ganin kuɗin da za a ci gwamnatin tarayya za ta bayar zai mana amfani a ƙananan asibitoci.
Babban daraktan Dr. Yahyana Uzo ya ce duk da yake kawowa yanzu babu labarin ɓullar cutar polio a nan jihar Niger, amma suna ci gaba da faɗakarwa da ma gudanar da aikin ba da allurar rigakafin.
Na dole a ci gaba da yi saboda Najeriya itself ba a yi declaring ɗin shi babu ba. Ka gane tunda in yana nan anywhere Najeriya zai iya zuwa Niger, tunda Niger mutane na shiga na fita all the time. So muna so a ci gaba da dai yin wannan polio vaccine ɗin saboda mu tabbatar da zo mana Niger ba. So kafin dai a zo a declare Nigeria polio free, for now ba a yi ba saboda su can abun da ake tafata na an ɗan samu not too long ago, ka tuna ko? To saboda wani yasa ake so a ci gaba da yin immunization ɗin kafin a zo a declare ɗin free.
Dr. Yahyana Uzo, babban darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, yake ƙarin haske akan matakan da suka ɗauka dangane da rigakafin cutar shan inna a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto daga Mina a jihar Neja. Yanzu kuma sai babban asibitin garin Dutse wajen taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar rayuwar ƙasashe ta ƙasar Amurka suka gudanar yau ma Hajiya Rabi babbar jami'an kiwon lafiya da ke kula da sashin yara na asibitin za ta yi wa taron mata tambihi ne game da tsaftar muhalli da irin abincin da za su rinka baiwa ƴaƴansu.
Sannan sauro ma shi ma yana da illa matuƙa. Ku gyara muhallinku da duk wajen abin da ka ringa ajiye kayan abinci ko kayan wanki sauro na bi da daddare gara mace ta killace. Kayan abinci ma ba za ki wanke da daddare ba ki rurrufe su ki bar su a kitchen. Da safe sai ki fito da su ki wanke ki tsaftace su saboda wannan gudun sauron. Kuma yaranku kar ku ringa ajiye su haka nan sasakai da daddare a ce ai ana hira ba za a sa su a cikin gidan sauro ba a'a. Wannan sauran da zai cije su lokacin da suke a waje shin nan shine yake illata su. In kin zo asibiti an ce kina amfani da gidan sauro zaki ce eh. To amma kuma yaro sauro ya riga ya gama cizon sa sannan kika sa shi a cikin gidan sauran. To saboda haka sai mata su kiyaye da wannan. Iyakacin takaitaccen abin da dai zan gaya muku kenan eh. Saboda haka ku kula lafiyar ƴaƴanku ita ce lafiyar mu. Ita ce lafiyar mu. Wani yaro ba shi lafiya kai ma baka da walwala. Saboda haka Allah ya taimake mu, Allah ya bamu sa'a. Saboda yanzu ana samun mutuwar yara ƙanana. Kuma ya kamata abinda zan ce muku na ƙarshe wanda ban faɗa ba shine wajen bawa yaro abinci. Yawanci mata suna da matsalar cewar sai yara an yaye sannan za su fara ba su abinci su ci. To ba haka bane. Ya kamata yaron ki da ya kai wata 6 ki fara gwada masa abinci. Kin ga kafin lokacin da zaki yaye shi ya riga ya kama jikinsa ya saba da abincin nan ba sai kin yaye shi ba sannan zaki je zaki ringa tura masa abinci. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake jawo musu wannan larurar ta kaga yaro da ka ganshi ya kanjame abinci ma bai ishe shi a jiki ba. Kuma sannan akwai kayayyakin abinci wanda ake fadawa mata cewar yana yaro yana wata 6 akwai abin da ya kamata ku fara bashi ba za ku tafi kawai a'a ku fara masa da wannan abincin ba a'a. Akwai kamu da ake yi na waken soya da gyada na tabbatar mata da yawa anan sun san shi ko akwai wanda bai san shi ba bai taba zuwa asibiti an fadakar da shi ba eh kun sani akwai wanda bai sani ba duk kun sani wannan kamu da ake wa yara kanana eh. To saboda haka ku daure saboda mace tana da wani abu yawanci matsalar da muke samu har ƴaƴan mu suke kamuwa da wannan ciwon ba mu da lokacin su sai kaga mace aikin ta na gida yafiye mata lokacin da zata ba danta. To ya kamata su ma a ware musu lokaci saboda su ma suna da muhimmanci su ne ma jigon rayuwar mu eh. Saboda ke kanki in danki ba shi da lafiya ke ma kwakwalwarki ma ba za ta samu nutsuwa ba eh. To saboda haka su ma ƴaƴan a ba su nasu lokacin. Ko za ki kashe awa ɗaya akan yaro ki tsaya ki tabbatar cewar kin kula da shi yanda ya kamata.
Hajiya Rabi kenan babbar jami'ar kiwon lafiya mai kula da sashin yara na babban asibitin garin Dutse inda ta yi wa taron mata bayanin yanda za su kula da muhallinsu da kuma irin cimar da za su rinka baiwa ƴaƴansu a taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar rayuwar ƙasashe ta ƙasar Amurka USAID suka gudanar kwanakin baya a babban asibitin garin Dutse headquarter jihar Jigawa. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka.
Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau. Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Jama'a abinda ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri.